sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba, 5 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Akalla mutum 60 ne suka mutu, sannan wasu 2,500 suka jikkata bayan wata fashewa ne tsanani a tashar jirgin ruwa da ke Beirut a jiya Talata. Jami'an fadar White House da kuma manyan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa na shirin sake haduwa bayan da bangarorin biyu suka bayyana samun ci gaba a kokarinsu na yin matsaya don sabon tallafin gwamnati na cutar coronavirus. Bukatar shugaba Donald Trump na cewa gwamnatin Amurka ta samu kaso daga yiwuwar Microsoft ta saye kafar TikTok shi ne sabon abin yanayi da ba a taba ganin irinsa ba a cikin wani yanayi da ba sabon ba.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu wata gagarumar fashewa a Beirut babban birnin Lebanon a jiya Talata da yamma da ta kai ga hasarar rayuka. Muryar Amurka ta yi hira da wani ɗan Najeriya da ke zama a birnin. Za kuma ku ji cewa bayan zaman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da manyan jami'an tsaron ƙasar akan magance matsalar tsaro, masu sharhi na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da tasirin zaman.
Babu wani tasiri kuma da za a samu shekara da shekaru ana abu guda, inda za a aiwatar da abin da ya shafi kwarewa ne baya wuce shekara shida shekara ɗaya, in ya kai shekara biyu kuma to salo za a canza.
Sulaiman Danzaki kenan wani kusa kungiyar kwadagon Najeriya. Bayan haka za ku je da masu sharhi a harkar ilimi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shirin jarabawar kammala sakandare a Najeriya da wasu ke gani kamar lokacin ya zo a kore.
Za a iya samun munin sakamako kuma ai dama ba dubu ba ne, an ce ba a fafa ranar tafiya. Ya za ka yi wannan dogon hutu da aka yi ya raba sa makaranta sati shirin da bai fi na sati ɗaya biyu ba a ce an ci jarabawa, kai dai ka san sai dai kurmi fatan alheri, amma akwai tsoro gaskiya.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage, ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutum 60 ne suka mutu, sannan wasu 2,500 suka jikkata bayan wata fashewa mai tsanani a tashar jiragen ruwa da ke Beirut a jiya Talata, abinda wani jami'in agaji na Red Cross ya kira babbar masifa. Kusan duka tashar jirgin ruwan ta lalace, kuma gine-gine da motocin da ke ajiye a gefen babban birnin na Lebanon sun lalace. Motocin ba da agajin gaggawa sun ɗauke waɗanda suka samu raunuka daga yankin sa'o'i bayan fashewar. Har zuwa da ranjiya ba a san ainihin abin da ya haifar da fashewar ba. Wata tashar gidan talabijin ta kasar Lebanon ta ce jami'ai na zargin sinadarin sodium nitrate da aka adana a tashar jirgin ruwan ce ta haddasa fashewar. Nan da nan wani jami'in Isra'ila ya ce Isra'ila ba ta da hannu akan fashewar. Dangantaka da ke tsakanin Isra'ila da Lebanon tana tangal-tangal saboda kungiyar 'yan ta'adda ta Hezbollah da ke Lebanon, wacce aka kafa akan iyakar kudancin Isra'ila. Prime Minister Lebanon Hassan Diab ya bayyana a yau Laraba a matsayin ranar zaman makoki. Wani jami'in fadar White House ya ce an baiwa shugaba Donald Trump takaitaccen bayani game da fashewar ta jiya Talata, kuma Amurka tana taya al'umman Lebanon da addu'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a cikin wata sanarwa, ina so in miƙa saƙon ta'aziyya ga dukkan waɗanda haɗarin fashewar tashar jirgin ruwa ta Beirut ta rutsa da su a jiya. Muna sa ido sosai kuma a shirye muke don taimakon al'umman Lebanon yayin da suke murmurewa daga wannan bala'in. Jami'an fadar White House da kuma manyan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa na shirin sake haduwa bayan da bangarorin biyu suka bayyana samun ci gaba a kokarin su na yin matsaya kan sabon tallafin gwamnati na cutar coronavirus. Mun kusa amincewa kan batutuwa biyar ko shida, akwai sauran abubuwa da yawa a nan gaba kuma ba ma kan yarjejeniya a waɗannan abubuwan biyar ko shida, amma akalla sun fahimci bukatun mu, inji shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer ya fadawa manema labarai a jiya Talata. Chuck Schumer tare da kakakin majalisar Nancy Pelosi sun shirya danganawa da sakataren baitul malam Amurka Steven Mnuchin da shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows. Bangarorin biyu sun rarrabu akan batun girman shirin tallafin da suka gabatar, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat ke kiran a fitar da dala trillion 3.4, su kuma 'yan Republican suka ce dala trillion 1. Daga cikin abubuwan da ake tattaunawa akwai tura wani zagaye na tallafin kuɗi da taimakawa masu haya don gujewa kada a kore su, da taimakawa ma'aikatar aikewa da sakonni, da kuma dala 600 duk sati na rashin aikin yi wanda ya kare a makon da ya gabata. Shugabannin Republican suna son a yi karamin shirin ba da tallafi wanda zai magance wasu abubuwa, yayin da suka bar tattaunawar gaba daya. 'Yan jam'iyyar Democrat sun yi watsi da wannan, suna bada hujjar cewa akwai bukatar gwamnatin tarayya ta dauki babban mataki don tunkarar kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Bukatar shugaba Donald Trump na cewa gwamnatin Amurka ta sami kaso daga yiwuwar Microsoft ta sai kafar TikTok shine sabon yanayi da ba a taba gani irinsa ba a cikin wani yanayi da ba sabon ba. Microsoft tana cikin tattaunawa don siyan wasu sassan TikTok, sayarwar da aka tilasta bayan da Trump ya barazanar dakatar da manhajar mallakar China, wanda Amurkawa miliyan 100 da ɗaruruwan miliyoyin mutane a duniya ke amfani da shi. Gwamnatin Trump ta ce TikTok barazana ce ga tsaron kasar. Ba a bayyana yadda haramtawa za ta yi aiki ba, cewa gwamnatin tarayya ta baya ba ta yi amfani da shi ba. Masu manhajar TikTok sun musanta cewa zai aika bayanai masu amfani da manhajar a Amurka din zuwa ga gwamnatin China.
Rashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. An samu wata gagarumar fashewa a tsakiyar Beirut, babban birnin Lebanon, da yammacin jiya Talata, lamarin da ya hallaka mutane da yawa, kana wasu da dama kuma suka jikkata. Abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya tuntuɓi Malam Tijjani Hassan Daurawa, wani dan Najeriya da ke zama a birnin na Beirut, domin jin ƙarin bayani.
Ana cikin tsammanin cewa abun shigewa ne waɗanda kuma irin su bayawu ɗin da haka da kuma dai sauran abubuwa wanda sun kaɗe a fortin a cikin jirgin ruwan kenan, wanda ita gwamnatin ya kamata ta san yadda ta yi da su ko ta yi ta lalata su ko dai wasu abubuwa ne.
To ina ne wannan abin ya faru a cikin ƙasar Lebanon?
Abin ya faru ne a tashar jirgin ruwa ta Lebanon kenan a cikin Beirut.
Babban birnin ƙasar kenan?
Babban birnin ƙasar kenan Beirut ba.
To ya girman bannan da wannan fashewan bababaman suka yi?
Gaskiya wato girman bannan da bababaman ya yi tana da yawa, domin a gaba ta ce jirgin ruwan nan akwai dai unguwa da wata take kusa da shi, ana kira unguwa a Sharfiye, sannan kuma a wanda ya kai har downtown cikin kwaryar Beirut kenan dai kan bannan ta yi yawa.
To ko kaga wanda wannan abin ya shafa ko kuma kai ma ya shafe ka?
Eh, gaskiya ni dai bai shafe ni ba, zai shafe iyali na ba, amma kam tabbas na ga wanda abin ya shafa, domin ni ma abin ya faru da ni ina babban mamaki a nan ina ji abin ya faru.
To an yi rashin rayuka ne a wannan abin da ya faru?
Eh, sosai kam an yi rashin rayuka sosai sosai. Da kuma waɗanda suka ji ciwo sosai, domin ne a gabana mutanen da na yanzu a cikin Allah ya yawa da yadda na zo da mamakin a kan hanyar da su ta da wato ban samu ba isa gida ba da mutum na.
Wace sanarwa ce gwamnati ta fitar akan wannan abin da ya faru?
To har har yanzu dai ita gwamnati ba ta fitar da wata sanarwa ba tukunna domin ana nan ana ta ciki domin ga yadda ya nuna cewa wato kuta ta fara tashi a wurin kuta ta fara tashi ne sai aka tura ɗan kwana-kwana kenan ma'aikatan kashe gobara su je su kashe wutar da ta fara tashi din ta sha maka Allah dai ɗan kwana-kwana nan dai su goma ne tabbas kam kuma barbasinsu ma dai ba samu ba.
Gaida Baba Yakubu Makeri. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara Aminu Fage da ci gaban labaran duniya.
A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi alƙawarin ba da kariya ga masu rajin demokradiyya a Hong Kong waɗanda suka tsere daga garin kuma suka la'anci China bayan da Beijing ta ce an baiwa 'yan sanda umarnin kama wasu masu fafutuka daga ƙasashen waje. A cikin wata sanarwa da Pompeo ya fitar ya ce jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu ta China ba za ta iya amincewa da 'yantar da jama'ar ta ba kuma tana ƙara ƙoƙarin faɗaɗa ƙarfin ikonta zuwa waje iyakokinta. Amurka da sauran ƙasashe masu ƴanci za su ci gaba da kare al'ummarmu daga dogon ikon mulkin mallakar Beijing. A cikin wata sanarwa kuma a shafin Twitter, Pompeo ya ce Washington ta yi allawadai da yunkurin jam'iyyar gurguzu ta China na musgunawa 'yan rajin demokradiyya waɗanda ke zaune a wajen China, ciki har da Amurka. Kafafen yaɗa labarai na ƙasar China sun faɗa a safiyar Juma'a da ta gabata cewa 'yan sanda a Hong Kong sun ba da umarnin kama wasu masu fafutukar kare demokradiyya shida da ke zaman gudun hijira bisa zargin keta sabuwar dokar tsaro. Ɗaya daga cikinsu shine Samuel Chu, shugaban Majalisar Demokradiyya ta Hong Kong da ke Washington. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya kasance ba Amurki tsawon shekaru 25 kenan. Matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Isaias.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron kwamitin koli na sha'anin tsaro a ƙasar, inda aka tattauna akan irin matakan da za a ɗauka don magance matsalar tsaro da kuma yaƙi da harkar miyagun ƙwayoyi. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da Ibrahim Ahmed Katsina, tsohon darakta a hukumar tsaron DSS, akan mahimmancin zaman tattauna batutuwan guda biyu.
A wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka sakamakon wannan taro da aka yi shi ne mafi ala, kuma yana baka tabbacin cewa in aka yi haka ga yadda manhaja abubuwan ke tahowa, to tsaro zai inganta kuma jama'a za su samu abin da suke bukata. To amma yanzu in aka dauko sabon manhaja wanda zai kasance kowa ya shigo ciki, al'amura za su gyaru, tunda shi harkar tsaro ta kowa ce ba ta jami'an tsaro ba.
Amma kana ganin ba tare da an sauke shugabannin bangaren tsaro ba na kasar kamar da aka yi ta matsa wa shugaba Buhari yayi, Hamadu Isa mata ce amma ya ki yarda za a iya yin wani tasiri ko yaki da ta'addanci zai inganta kuwa?
Tun sanda aka fara barazanar tsaron nan, tun kafin wannan gwamnatin ta zo, tun lokacin gwamnatin Obasanjo, wato harkar hanya da ake bi ba wai magana a canza shugabanni ba ce, magana a canza salon da ake bi na maganar waɗannan abubuwan. Harkar tsaron ta zama ta ilimi.
To maganar shaye-shayen ƙwayoyi ba da safararsa da bazuwarsa da irin tasirin da ƙwaya ke yi a wurin wannan mugun aiki na ta'addanci.
Ra'ayin kano da duk wani nan ta'adda ba wanda ke shiga hankalin shi, dole sai ya sha wani abu. Mai hankali bai kashe dan uwan shi, mai hankali bai zo ya kona dukiyar dan uwan shi. So waɗannan abubuwa substance da ke sa hankalin mutane ya gushe, idan aka samu aka dakile su, to shi kanshi mai ta'addancin hankalin shi zai dawo.
A waje ɗaya wani kusa a ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya Suleiman Ɗanzaki ya yi min ƙarin haske ko tsokaci akan abubuwan da ya fahimta dangane da wannan taro da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta.
Babu wani
tasiri kuma da za a samu shekara da shekaru ana abu guda. In dai za a aiwatar da abin da ya shafi kwarewa ne baya wuce shekara shida shekara ɗaya, in ya kai shekara biyu kuma to salo za a canza.
To amma yanzu gashi ga alamu dai shugaba Buhari bai ba da kaburi hau ba, kuma an ce za a yi wasu gyare-gyare a tsare-tsaren tsaro domin a samu nasarar yaƙi da ta'addancin arewa maso gabas da arewa maso yamma. Yanzu tunda babu canjin nan, ba a cire hafsoshin tsaron nan, wace dabara ko wace makoma kake ganin shugaba Buhari zai iya dora Najeriya a kai domin a samu nasarar wannan yaƙin?
Ai yanzu babu wani abin da gwamnati za ta yi, kuma kusan dukkan hikima ya kare. Misali ana magana an fara a arewa maso gabas, aka ce an samu galba da farko, an yi kokarin abin da aka cimma biyan bukata. To yanzu kuma gaba ɗaya in ma wani abu ake ganin an yi galba, to an dawo yankin da shi shugaban kasa ya dawo, a canza waɗansu. In an canza waɗansun nan, ko da misali ƙanana ne na ƙasa suka taso, rayuwa yadda yake kana ƙara shekaru ne, wani lokaci banda gurnani ba abin da kake, amma na ƙasan nan su suke ganin abin da yake ƙasa.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren ilimi. Nan da makonni biyu masu zuwa ake sa ran ɗalibai a ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma za su fara rubuta jarabawar kammala sakandare. Lamarin da ya sa ƙwararru a harkar ilimi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
An kwashe shekaru da dama ɗalibai na rubuta wannan jarabawa ta kammala sakandare a Afirka ta yamma a watannin Mayu da Yuni na kowace shekara. Amma annobar corona ta sanya a bana, sai a watan Agusta ne za a fara jarabawar. Tunidai ma'aikatar ilimi ta Najeriya bisa shawara da kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasa suka amince a buɗe makarantun sakandaren Najeriya a jiya Talata, amma ga ɗaliban da ke kammala karatu kawai. Sai dai wannan mataki na gwamnatin Najeriya ya sha caccaka da suka daga wasu daga cikin masana harkokin ilimi na ƙasar da ma mamallaka makarantu masu zaman kansu a ƙasar. Farfesa Usman Dawo Aliyu na Jami'ar Bayero Kano na cikin waɗanda suka bayyana rashin gamsuwa da hukuncin gwamnatin Najeriya a wancan lokaci.
Alhamdulillahi, tunda an faɗakar da gwamnati kan abin da ake ganin ya fi dacewa, musamman ɓangaren makarantun gwamnatin tarayya da kuma jihohin arewa, da ma suka yadda a koma makaranta kuma a ainihin jarabawar WAEC da NECO. Wannan ci gaba ne mai kyau, kuma masu cewa sai 10 ga wata ID ina ganin abin yabawa ne. Sai dai abin tausayi ita jarabawar kanta ta WAEC za a fara ta ran 17 ga wata ne. Kaga kenan akwai tazarar mako guda kawai kenan, wanda ke nuna wa yara ba su ma samu dama sun dada shiri ba na jarabawar. Amma dai a takaice, wanda babu gara ba daɗe. Ainihin masu makarantu masu zaman kansu sun riga sun farga, suna cewa lalle akwai tsoron za a iya samun munin sakamako, kuma dama ba dabo ba ne. An ce ba a fafa ranar tafiya, ya za ka yi wannan dogon hutu da aka yi, yara ba sa makaranta sati shirin da bai funa sati ɗaya biyu ba a ce an ci jarabawa. Kai dai ka san, sai dai kurmi fatan alheri, amma akwai tsoro gaskiya.
Ta yiwu dai hakan ce ta sanya kwamar da ya shi Aibu Ungogo, wani mai sharhi kan lamura, ke cewa akwai bukatar hukumomi su sake garan bawul ga tsarin ilimi a Najeriya.
Yanzu wannan matsalar ta corona ta sa harkar ilimin gaba ɗaya sai an koma da teburin tattaunawa domin yanzu za a sake kallon sa. Na farko akwai karancin kuɗi, kuɗin da ake bayarwa bai isa ba na kula da shi, sannan akwai yawan canje-canjen abubuwa da ake yawan yi, sannan ita kanta manhajar ma akwai buƙatar sake duba ta domin ta zo daidai da al'ummar ƙasar nan da za ta taimaki rayuwar mutanen ƙasar nan.
Har yanzu dai iyaye da ɗalibai na dakon sanarwar hukumomin Najeriya game da lokacin da za a buɗe makarantun firamare da jami'o'i da sauran manyan makarantun ilimi mai zurfi a ƙasar domin ɗalibai su ci gaba ɗaukar darussa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Duk da yake fadar shugaban Najeriya ta mai da martani, kalaman mamman daura game da mulkin karba-karba suna haifar da cece-kuce a kasar. Wata cacar baki ta kunno kai tsakanin gwamnan jihar Bauchi da tsohon kakakin majalisar wakilai bayan sun raba gari a jam'iyya. Ra'ayin babban makusancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato mamman daura. Dangane da salon mulkin karba-karba a tsakanin yankunan kudanci da arewacin kasar sun haifar da cece-kuce. Musamman a daidai lokacin da 'yan siyasar kudancin kasar suka raja akan cewa su ne za su samar da shugaban kasa bayan wa'adin mulkin Buhari a shekara ta 2023 bisa tsarin na karba-karba. A wata hira da ta karaɗe kafafen yaɗa labarai, mamman daura ya bayyana ra'ayin tsayar da ɗan takara bisa cancanta a maimakon bin tsarin na karba-karba da zai baiwa wani yanki damar samar da shugaban kasa. Duk da yake tuni da fadar ta shugaban kasa ta bakin kakakinta Garba Shehu ta mayar da martanin cewa kalaman na mamman daura ra'ayinsa ne ya bayyana, ba na shugaban kasa ko gwamnati ko kuma jam'iyyar APC mai mulki ba. To amma lamarin ya janyo cece-kuce da martani daga al'ummomin yankin kudanci har ma da arewacin kasar. Mai sharhi akan lamuran siyasa a Najeriya kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Farfesa Bello Muhammad Bada, yana ganin biri yayi kama da mutum.
Ra'ayi na mamman daura ra'ayin shi ne da ya faɗa, amma kuma idan ka duba ba dama bai ce ra'ayi ne na shugaban kasa ba, bai ce ra'ayi ne na jam'iyyar da ke mulki ba. Amma yawa ya sa shi to, nasara wannan gwamnati nasara teta, faduwar ta faduwa teta, ko yana so ko ba ya so, shi nasara ta nasara shi ce. Haka wannan suna da kawai su kwashe mana hankali da abin da bai kai ya kawo ba, ba kuma shi an wani manufar a kasa ba kai abin da ya kamata shi magana tattalin arzikin kasa da zaman lafiya. Da shi ya magana, amma wannan kwashe mana hankali ne kawai. An samu wasu gawulaye sun mai da abin hituna tsakanin kudu da arewa, ana rubuce-rubuce ana zage-zage da bai kai kawo ba. Bayan ga makarantun nan mu a rufe, daraja kudinmu ya fadi, tattalin arzikinmu warwas, sannan ga kuma rashin zaman lafiya.
To amma duk da yake ba kundin tsarin mulki ne ya yi wannan ba, to amma na san jam'iyyun siyasa a Najeriya suna fitowa da wani tsari na karba-karba domin baiwa dukkan yankunan kasar damar ɗana mulkin. Baka ganin wannan kalaman na mamman daura wato tamkar wata inkiya ce akan wannan al'amarin?
To na farko dai ya kamata a duba a gani da aka yi wannan tsari shekara 8-8 din nan shi menene ya kawo mu kasanmu. Ya kawo zaman lafiya ko ya kawo cigaba? Na ɗaya kenan. Na biyu, ba mai iya raba mamman daura da gwamnatin Muhammadu Buhari. Watakila kasa wadda suka yi gwamnati ta kasa sai ta izo shi ya yi irin wannan magana, domin in yi za a kwashe hankalin mutane a koma a yi ta cece-kuce tsakanin kudu da arewa, ita kuma gwamnati ɗan samu sauki saboda fitina ta mata yawa. Amma in ba don haka na ba a demokuraɗiyya ni ban ga wani abin wai sai wani ya fito ya ce wai kamata a zaɓi cancanta ba. Wannan ba sabon abu bane, wannan babu dalilin wata maganganu a kai ne.
To sai dai tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Kaduna, barista Muhammad Musa Soba, ya bayyana yadda ya fahimci tsarin na karba-karba a Najeriya.
Karba-karba ta gaskiya a Najeriya za ta zo ne lokacin da mulki ya dawo hannun talaka, saboda duk lokacin da ake wannan harkar mulki nan talaka zai fito ya yi zaɓe, amma daga ƙarshe a gasa mishi aya a hannu aya abin da aka ga dama da sunan mulki. Har yanzu abin da ake kira ci gaba na demokuraɗiyya da mulki talaka ya san cewa shi ya yi zaɓe shi yake da iko, har yanzu wannan bai tabbata a Najeriya ba. Saboda haka ni karba-karba da nake so in gani a Najeriya shi ne karba-karba ta gaskiya, lokacin da mulki zai zo hannun talaka, talaka ya ce ga yadda yake so a mulke shi, kuma in kai mai mulki ka saba, in zaɓe ya zo ka gani a ƙwaryantuwanka. Amma ba zaɓe irin wanda talaka zai tsaya ya yi zaɓe sannan a karɓi mulkin kuma a zagayo wani zango na zaɓe a nuna mishi bai isa ba, amma da shi dai almajiri a cikin harkar demokuraɗiyya. Baya ga demokuraɗiyya kuma ta gaji cewa shi talaka shi ne sarki a harkar demokuraɗiyya, saboda shi ke da ƙura'a, kuma wakilci ne kawai. Duk wani mai mulki a Najeriya wakilci ne kawai aka bashi. Saboda haka maganar da mamman daura yake yi da kuma maganar da shi kanshi Garba Shehu ya yi da sauransu, ni gabaki ɗaya bai zo daidai irin ma'aunin da nake kallon harkar demokuraɗiyya a Najeriya ba. Shekara ta 2015 an yi gangami, an zo an canza gwamnati, an kauda jam'iyyar PDP, jam'iyyar APC ta zo an kawo da mutumin da ake ganin daga kudu yake dan arewa ya zo. Amma daga ƙarshe su yanzu arewan cikin shekara biyar ba sai su gaya mun yadda za su ce lalle arewa ce take mulki ba. Menene dadin mulkin arewan a yanzu da take hannun dan arewan? Ba arewan ita tafi gasuwa ba, ba arewa ne take cikin talauci ba, ba arewa bane take cikin harkar rashin tsaro da kashe-kashe. Saboda haka duk inda shugaba zai fito wanda zai iya kwatan ƴan Najeriya daga cikin halin da ake ciki, ya Allah dan arewa ne, ya Allah dan kudu ne, ya Allah dan gabas ne, ya Allah dan yamma ne, ya dai kasance mutum ne wanda ya san me ake nufi da demokradiya, me ake nufi da mulki, kuma ya tabbatar cewa ya zo da zuciyar da zai iya taimakon al'umma. Su kuma al'umma su zama alƙalai ran da aka yi zubi na biyu bayan wannan zaɓe, in ya musu daidai su sake zaɓe shi, in bai musu daidai ba su canza. So karɓa karɓa a wuri na a yadda nake hangenta shine talaka mulki ya koma hannun shi, ya zaɓi mutumin da yake so, kuma ya sauke ka a daidai lokacin da yake bukata. Saboda haka gaskiya magana ita ce karɓa karɓa ta gaskiya za ta zo ne a lokacin da mulki ya dawo hannun talakan Najeriya illa iyaka.
Na tambayi Farfesa Dallo Bada, shin ina mafita akan wannan cece kuce?
Mafita Murtala shine gwamnati ta maida hankali ga abinda shi ake ce mulki na gwamnati. Sha'anin tsaro shi inganta, sha'anin tattalin arziki shi inganta. Dan Najeriya babu ruwa ne da ina ne shugaban kasa fito. In dai shugaban kasan nan zai mishi adalci, ya kwana lafiya lau, ya kasuwancin shi lafiya lau, ya wajen aikin shi lafiya lau, ya samu abin da ya ci ne da shi ta ƙara daraja, ya iya kasuwancin shi da kasa sai kasa shi shikenan. Su daina rarraba kawunan mu akan wani abu wai kudu arewa akan kabilanci. Su gabatar da mulki na gari, shugabanci na adalci wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasar mu. Mun gaji da wannan rashin zaman lafiya, wanda zai gyara mana tattalin arzikin mu, wanda zai sa mu so ƙasar mu, mu so junan mu. Wannan ita ce mafita. In ba ita aka bi, in sun shekara sa wasu su zo suna maganganu da zai kawo rabe-raben mu, aikin banza suke. Mu yanzu mun fara ganewa, an yi walƙiya, mutane da yawa sun ga inda aka yi.
Idan za a iya tunawa a makon nan da ya shige ne tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Yakubu Dogara ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Bayan ficewar taka kuma Dogara ya cicciki jam'iyyar ta PDP da kuma musamman gwamnatin jihar sa ta Bauchi ta jam'iyyar ta PDP, ciki har da kan batun kasa gudanar da zaben majalisun ƙananan hukumomi kamar yadda kundin tsarin mulki ya shata. To sai dai kuma gwamnan jihar ta Bauchi Bala Muhammad ya maida martanin cewa shi kam yafi karfin Dogara a jihar, kuma ko gobe a Jadaga
kaga kare yana gudu, to ko ana bin sa ne ko kuma shi yana bin wani abu ya kama. Amma bai kamata a yi batanci don mutum yana so ya tafi ba. A kwanaki a baya an yi fada da Isa Yaguda, an yi fada da MA Abubakar, har da Amin Ma'azu. To amma me ya haifa? Gwamnan da ma na kore shi a nan jihar Bauchi, wato MA Abubakar, shi ya kore shi ma a jam'iyya. Kuma mu muka zo muka bashi dama ya tsaya, watakila da ba don mun bashi dama ba, da ba yau ma ba shi dan majalisa bane. Bana son kace nace lokaci ya zo, in ya ga cewa ya isa ya sauka kan kujeran sa, ya zo ya tsaya zabe yanzu da ni a matsaban, ya ga cewa ko zai ci ko ba zai ci ba.
To sai dai a tabakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar APC a jihar ta Bauchi Comrade Sabo Muhammad, wanda ke cike da murnar komawar Dogara a jam'iyyar sa ta APC, ya ce ai ba kanwar lasa bane.
Wannan gwamna ne yanzu namu na Bauchi, ya kamata ya yadda cewa Dogara a kafawa balewa kogoro ya zama kaman omo ne sunansa ga wa'annan yanki da kuma wannan al'umma. A jihar Bauchi kuma a siyasa Dogara ya zama kaman magi ne a cikin nau'in ɗanɗano na al'umman jihar Bauchi.
Za mu da sa'aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad, Tubai Radio Done ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Akalla mutum 60 ne suka mutu, sannan wasu 2,500 suka jikkata bayan wata fashewa mai tsanani a tashar jirgin ruwa da ke Beirut a jiya Talata. jami'an fadar White House da kuma manyan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa na shirin sake haduwa bayan da bangarorin biyu suka bayyana samun ci gaba a kokarinsu na yin matsaya don sabon tallafin gwamnati na cutar coronavirus. Bukatar shugaba Donald Trump na cewa gwamnatin Amurka ta samu kaso daga yiwuwar Microsoft ta saye kafar TikTok shine sabon abin yanayi da ba a taba gani irinsa ba a cikin wani yanayi da ba sabon ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Chuba Hero Diodune da ya hada shirin ya kuma bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.